billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa sayyidil khalqi ajma'in wa imamul mursalin wa katimun nabiyyin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yawmiddin. Masu kallon mu, sauraron mu a ko ina, muna yi muku munna da sake zagayowa wannan wata wanda ike cike da daraja da alfarma, wato watan Zulhijja, musamman kwanaki goma na farkonsa, watan da ya kasance ko kwanakin da suka kasance su ne mafifita kwanakin duniya gaba ɗaya, su ne kwanakin da suka fi muhimmanci a dukkanin rayuwarka, su ne ranakun da Allah ta'ala ya fifita su a kan dukkanin ranaku na duniya gabaki ɗaya. A ciki akwai ranar 9 ga watan shi wannan wata, wacce ita wannan rana ita kuma a shekara ita ce ta fi girma, ta fi waɗannan guda 9, su kuma sun fi dukkan kowace irin rana. Laylatul qadri khairun min alf shahr, ita ta fi wata 1000 ne kawai, amma wannan waɗannan ranakun sun fi dukkanin wato ranakun shekara, ranakun zamani gabaki ɗaya. Saboda haka mu godewa Allah subhanahu wa ta'ala ko da wannan lokaci, idan wannan lokaci na falala ya wuce sai ga dandanan kuma Allah ya sake kawo wani, shi ma wannan idan musulmi sun amfana da shi sai Allah ya sake kawo wani. A kodin shi Allah subhanahu wataala yana so ne musulmi su kasance a kodin shi akan tafarki madaidaici, su kasance a kodayaushe suna tare da Allah subhanahu wata'ala, a kodayaushe su zama cikin kwanciyar hankali da farin ciki, cikin samun biyan bukata, kuma sannan da gafarar Allah da samun kusancinsa da yardarsa. Ramadan ya zo, an kwashi gara basassa, watan Shawwal ya zo, shi ma wanda ike da rabo shi ma ya kwashi alfarmar da take cikinsa. Watan Zulqa'da shi ne watan Al-Muharram, wato watan wata mai alfarma na farko ko na biyu. Shawwal, Zulqa'da, Zulhijja shi ne na uku, Zulqa'ada shi ne na farko, sai Al-Muharram shi ne na biyu, Zulhijja shi ne na biyu, sai Al-Muharram shi ne na uku, sai kuma can watan Rajab su ne guda 4 wanda suka fi kowane alfarma. To saboda haka Zulqa'da yana karewa kuma sai ga watan Zulhijja. Abinda wannan yake nunawa, musulmi kayi kokari, idan baka rabauta da bukatunka ba na duniya ko na lahira a wannan karo, to kai kokari ka rabauta da su a wani lokaci mai falala, a wani lokaci mai daraja, a wani madaukakin lokaci wanda zai zo. Rana ce ko dare ne ko wata ne ko wani lokaci ne. Saboda haka waɗannan kwanaki guda goma na farkon watan Zulhijja, Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da su, baya rantsewa da abu kwasai wanda ya kasance muhimmi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. والفجر وليال عشر. الله تعالى يا رنسي دا ليال عشر وإنن قوانكي وإن سكسنشي قدابو نفركن ذي الحجة. حكى ابن كثير يتفأكي شوى قوانا قوما نفركن ذي الحجة أكي نفي. حكى نن حبر الأمة ابن أباس yadda Allah ta tabbata a gare su. Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma ce wazakurla fi ayyamin ma'adudat wa yadhkurullaha alama wato su ambaci Allah subhanahu wa ta'ala kaman yadda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul hajj wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq zalika wa man yu'azzim hurumatullahi fa hiya khairul lahu inda rabbi uhillat lakum lan'am ko kuma a koma baya inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa'azzin fil nas bil hajj yatuka rijalan wa ala kulli damir yatina min kulli fajjin amin yashhadu manafi'a lahu wa yadhkuru sumallahi. To wannan shine wa yadhkuru sumallahi, wato kuma sannan su ambaci sunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ana nufin a cikin wayannan kwanaki guda goma na farkon watan Zulhijja akwai zikiri na musamman wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi, hakanan kuma yayi umarni a riƙa yi, wato kabar bari Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حكى ذلك أي أدسان دمتين يسا ملوك شي بايان صلو ليني كوينا تفاني أدلوك شين ديكي يكذن شي يويتا وأنن أكبر بري كم يدزا مزو مي بياني أيام معدودات كمسوني rani ku uku na bayan sallah 11 ga watan Zulhijja da 12 da 13 kuma za a ci gaba da waɗannan kabarbari. To har yanzu wani hadisi wanda yake nunawa na falalar waɗannan kwanaki guda goma na farkon watan Zulhijja shine inda Annabi sallallahu alaihi wasallama a ingantaccen hadisi Imam al-Bukhari yana cewa ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ila Allah fihinna ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ko fihinna a wata riwaya ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam babu wa'in surani ku na duniya waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya fi so a afkar da ayyuka managarta a cikin su kaman waɗannan rani ku, yana nufin kwana goma na farkon watan Zulhijja. Sahabbai suka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam walal jihad fi sabilillah, har ma yaƙi fi sabilillah, ayyuka wato nagartattu a cikin waɗannan kwanakin sun fi? Annabi sallallahu alaihi wasallam ce eh sun fi, wato kai aiki managarci a cikin waɗannan raniku ya fi jihadi fi sabilillah, ji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaɗan daga cikin ladan wanda ya kasance mujahidi fi sabilillah, wanda ya kasance ya yi yaƙi don saboda ɗaukar karamar Allah, za ka iya gani ta nan kuma za ka iya gane lallai wannan ladan ba ƙarami ba ne. Darajoji na aljanna waɗanda ya kasance za a baiwa mujahidi darajoji ne waɗanda ya kasance guda ɗari, wato aljannar da za a bashi hawa 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 ɗari ce, kowanne hawa ɗaya kuwa kamar tsakanin sama ne da ƙasa, wato tafiye shekara 500 har sau 100. Ladan mujahidi kenan. Amma duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya aikata wani aiki managarci a cikin waɗannan rani ko guda goma, Allah subhanahu wata'ala zai ba shi lada fiye da wannan. In ka ga cewa Allah subhanahu wata'ala ya ba da lada kwatankwacin wannan, sai dai idan kasance mutum ne zahaba bi malihi wa nafsihi wa lam yarji min zalika bi shay, ya tafi yakin da dukiyarsa da kansa, ya kasance bai dawo ba, yayi shahada dukiyarsa kuma ya kasance abokan gaba suka ribice ce ta a ganima, wannan kawai shi ne za a ce ya fi wanda ya yi wani aiki managarci a cikin waɗannan rami ko guda goma, ko kuma shi ne zai iya zama daidai da shi. To, don mun fahimci girman wannan rami ko, to sai mu dubi waɗansu abubuwa muhimmai da ake so ka yi. An ce al'amalu salih, ayyuka managarta, ba wai sai waɗansu abuwa gingima gingima ba, mutuƙar cewa aiki ne managarci, to shi ake nufi. Dukkan abin da ya kasance umarni ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, shiryarwarsa ce, kuma idan za a yi shi akan yi niyya, to wannan shi ake cewa aiki managarci. Za mu dubi abubuwa kaman 12 a gurguje insha Allah, a kuma shirye-shiryen da za su zo nan gaba mai yiwuwa mu faɗaɗa waɗansu daga cikinsu. Na farko dai shi ne tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala, ya kasance ka shiga cikin waɗannan kwanaki ba ka da zunubi ko ɗaya, at-ta'ibu minaz zambi kaman la zambala, duk wanda yake yin tuba yake neman gafara daga zunubin da yake aikatawa zai zama kaman har abada ba shi da zunubi. Walau ada fil yawmi 70 marra, koda zunubin da yake aikatawa din yayi shi sau 70 a rana ɗaya, Allah ta'ala zai gafarta masa gabaki ɗaya. ayoyi da hadisai na falalar tuba da istighfari suna da yawan gaske. Allah subhanahu wataala yana cewa fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa alaikum midrara wa yumdidukum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Indai za ku tuba, astaghfirullah, astaghfir wato ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala, saban da kake yi ka daina, ka yi ladama akai, kuma karka sake komawa wani aikin sabo, to babu shakka Allah subhanahu wataala shi kuma abin da zai maka shine zai gafarta maka duk. Wa yaj'alukum jannatin, ya saka albarka a gonakinku, a abin da kuke nomawa, abin da kuke shuka, kuke dasawa. Wa yaj'alukum anhara, kuma sannan ruwan sama ya zo daga sama, kuma sannan ya zo ya zauna a ƙasa, duk sanda kuke bukata ku same shi, insha za ku yi ku kanku da dabbobinku, ko kuma idan ya kasance noma za ku yi noman rani. Malakum la tajidun lillahi wa qara, menene yasa ba za ku rika girmama Allah subhanahu wataala kuna kade tashi ba, ku yadda akan cewa yana da iko akan komai ba. Abu na biyu kuma shine wato al'amalu salih, wato ayyuka waɗanda ya kasance nagari. Ayyuka nagari suna da yawan gaske, amma anan abinda ake nufi al-mubadara, wato gaggawa maza. In an ce aikin alheri ne, karka ce wai bari ko sai an jima, in dai kana da iko ka yi shi a sannan ake bukata. Sadiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard, sari'u kenan wancan kuma sadiqu arruha ka ardu sama'i wal ardi, duk wanda zai kasance wato yayi gaggawa wajen gabatar da ayyuka na alheri, ayyuka salihai, to Allah ta'ala kuma zai gafarta masa, kuma zai bashi aljanna. Aljannar kuma ka ardu sama'i wal ard, fadin ta kaman sama da ƙasa, tsahon kuma Allah ta'ala shine ya sani. Abu na uku kuma shine sallah. Daya daga cikin abinda malamai suka faɗa, suka ce waɗannan raneku sun fi kowaɗanne raneku na shekara daraja, saboda manya-manyan wato ibadoji na addinin musulunci sun haɗu a cikin wanda mutane waɗanda ba su je aikin hajji ba suke yi, da waɗanda kuma ya kasance suka tafi aikin hajji ɗin. Wanda bai samu abin da zai yanka na hadaya ko fidiya ba, sai ya yi azumi. Sannan kuma ga azumin shi kansa falalarsa a cikin waɗannan kwanaki guda goma, ga azumin ranar Arfa. Sau daga an samu hajji, an samu azumi, an samu sallah, ga layya, ga sallar idi, ga sadaka, duk waɗannan in banda a waɗannan kwanaki guda goma babu inda suke haɗuwa haka a lokaci ɗaya. Wannan shi ne ya biya waɗannan raneku girman da babu irinsa a sauran waɗansu raneku gaba ɗaya na duniya. Wasu hadisan sun ce yana azumtar waɗannan kwanaki ne gabaki ɗaya ko mafi yawansu. Akwai hadisin Nana Aisha wanda take cewa bata ga yana yin azumi ba. Ita kuwa Nana Ummu Salama tana ce a Annabi sallallahu alaihi wasallama yana azumtar ranar tara ga watan Zulhijja. Saboda haka ita ta kore musulma ta tabbatar to a kaida ta usul wanda ya tabbatar wannan yace ba za a yi ba wannan yace za a yi to za a dau maganar wanda yake za a yi ne saboda shi yana da wani ilimi sabo wanda wancan ba shi da shi saboda haka yana yi azumi a waɗannan azumi guda ɗaya idan kai zai nesa taka da wutar jahannama shekara 70 yace kuma Allah ta'ala yayi wa mace rahama wacce za ta tashi cikin dare tana salloli idan mijinta bai tashi ba ta tashe shi an ce ka ji tsoron Allah dukkan sahabban nan musamman ma sayyidina Umar duk sanda aka ce ittaqillah to shikenan komai yake ya bari tsoroni zikiri yakan yi kabbara daga shemarsa sai mutanen masallaci su jiyo dandanan sai gaba ɗaya mina ya kasance ta kaure da ake yi a cikin waɗannan kwanaki guda goma su ne waɗannan kabarbari wahdahu la sharika lahu lahul mulku ala kulli shay'in wannan sadu tarhu ya makantar da su na wajen Allah subhanahu wa ta'ala kofa a afarzu an fiki ya Bilal wala takashin min zil arshi ikilala ya Bilal ka rika ciyarwa ka rika ciyarwa ka rika bada sadaka kar ka ji tsoron talauci daga ubangijin al'arshi in ka bayar ninka ma zai alalace 100,000 ko kuma 600 ko 700 ko kuma ninkin ba ninkin wala yudaifu liman yasha waɗanda suke yin sadaka a ranar gobe kiyama za su kasance a inuwar sadakar su a ranar da babu inuwa sai inuwar Allah subhanahu wa ta'ala ranar wannan tsoron mun ci daman dai a takaice a takaice za mu zo mu riƙa faɗawa insha Allah daga baya sannan kuma akwai na binnan takwas shi ne azumi na ranar arfa ga waɗanda ya kasance ba sa aikin hajji ba arfas suke ba ba hana su aka yi ba abin da ya kawai da ake nufi shi ne kada su yi don saboda su samu ƙarfi na yin addu'o'i a wannan rana ranar arfa ita ce ranar tafi kowace rana a duniya girma da ɗaukaka ta fi waɗannan guda goman su kuma sun fi dukkan sauran ranaku na duniya ranar arfa ita ce Allah subhanahu wa ta'ala yake gafartawa dukkanin wanda ya tsaya a wannan rana har ma ana cewa wanda ya fi zunubi shi ne wanda zai tsaya a arfa ya yi zaton Allah ta'ala bai gafarta mar ba Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna alfahari da waɗanda suka tsaya a arfa yakan ce da mala'iku ku duba ku gani me ya kawo su shi kawai sun zo ne don saboda biyayya gare ka shi to ai ku ke cewa da idan na saka su a bayan ƙasa ɓarna za su yi to saboda haka ku zame shaida a gare ni cewa duk na gafarta musu amma banda zunuban da yake tsakaninsu da su da wani amma can wajen yamma ko a Muzdalifa sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika Jibril ya zo ya gaya mata cewa hatta ma haƙuƙuwan da suka kasance na bayin Allah wanda suke kan waɗanda suka tsaya a arfa Allah ta'ala ya ce ya lamince musu shi zai biya a taskarsa. Shi ne sai na Abubakar shi ce, ya Rasulullahi, wannan muni nan ya mu saboda darajarka da muke tare da kai shi ne Allah ya mana wannan koko, a'a, har da wa'insu ce a'a. Wannan gara basar ta gafarar zunubai gabaki ɗinsu har ma ta ji'at naku ne, da kuma na wanda duk zai zo nan gaba har izuwa tashin alkiyama. So daga ranar tana da girma, rana ce wacce ya kasance Iblis ba a taɓa ganinsa, wato ya lalace ya rame kaman wannan rana ba, saboda ganin yawan gafara da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wa waɗanda ya ɓatar. Abu na tara kuma shi ne, akwai layya, wannan sha'ira ce ta addinin musulunci wanda yake da hali yayi sunna ce wacce take mu'akkada mai ƙarfi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin layya, yakan yanka raguna, yakan yanka kuma raƙumi badana, wala budun ji anna halakum min sha'ir lahi lakum fiha khair. Saboda haka ashe sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, kar ai wasa da ita in dai kana da hali kai. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, duk wanda yake da halin da zai laye bai yi ba, to kar ma ya kuskura ya kusanto masallacin mu, dan saboda ba cikakken musulmi ba ne, munafiki ne. Sha'ira ce ta addinin musulunci, sha'airullah. An gina addinin musulunci akan abubuwa guda biyar ne, su ne pillars of Islam su ne kaman guda biyar. Akwai tawhidi, akwai sallah, akwai azumi, akwai zakka, akwai hajji. To sai aka zo aka dora musulunci akai, ba wajibi bane, sha'ira ne. Sallar Idi wata alama ce ta addinin musulunci, layya alama ce ta addinin musulunci. Saboda haka alalaci abinda zaka rabauta idan kai layya shi ne, kafin jinin ya kai ga ƙasa, Allah ta'ala duk ya gafarta maka zunubanka. Ana cewa ma yawan gashin dabbar shi ne yawan ladanka. Ana cewa kowace gaba daga cikin wannan gabar da ka yanka ta abin layyarka, Allah ta'ala ya yanta wannan gaba irinta a cikin jikinka. Ka ci, ka yi sadaka da shi, ka ajiye, ka yi ƙoƙarin baiwa waɗanda ya kasance miskinai, don su ma ka shigar da farin ciki a zukatansu. An ce ka ba su nama ya fi ka ba su kuɗi, ila idan ka ba su kuɗi wani ƙila ana bin sabai kawai sai ibiya bashin, kuma ga ‘ya’yansu suna cin yunwa. Saboda haka a ba da naman ga waɗanda ba su da ƙarfi, a taimakawa marayu, a taimakawa waɗanda ba su da galihu. Saboda haka shi ma wannan shi za mu faɗa a game da wannan sha'ira, wato ta layya. Sannan kuma shi ne abu na goma, shi ne wato shigarwa kamar yadda faɗa, farin ciki ga marayu waɗanda ba su da iyaye, yayin sun mutu marayu ne, da waɗanda mazajensu suka mutu mata harami. Annabi sallallahu alaihi wasallama kafil, wato ni wanda ya kasance yake taimakawa marayu ne, kuma ismatun lil arami, wanda ya zama kuma katanga ne ga matan da mazajensu suka mutu. mazan su ba sa nan ballar nasu yi layya ko su dinka musu tufafi da su da ƴaƴansu. Kayi kokari ka binciki irin waɗannan, ka taimaka musu da naman layya, ka taimaka musu da irin abin da zaka iya taimaka musu don ka shigar da farin ciki cikin zukatansu. Kar abin yayi musu yawa. Mai dukiya mai hali ba fa an ce abin da aka baka naka bane, amana ne Allah ta'ala ya sa a hannunka. Waɗannan fakiran su ne zaka bewa, nasu ne. In baka basu ba, Allah subhanahu wata'ala kuma sai ya tambaye ka, sai kai fatan da ina ma bayan ka mutu da ina ma Allah ta'ala zai bari, ko da minti ɗaya ko minti biyar ko kwata kai ka samu a ɗan baka ƙari a duniya don ka yi sadaka, don ka taimaka wa gajiyayyu, don ka taimaka wa miskini, don ka taimaka wa marayu, don ka taimaka wa maƙwabta, don ka taimaka wa ‘yan uwa da iyaye da dangi. Allah ta'ala yana cewa wamfikum ma razaqnakum min qabli an yati ahadakum al-maut, ku ciyar da abin da na arzuta ku daga cikinsa tun kafin wata rana wacce za ta zo. Fa yaqula ahadukum, sai ɗaya daga cikinku idan mutuwa ta zo masa, laula akartani ina ma zaka dan jinkirta mini yan wasu mintuna, fa asaddaka nayi sadaka, wa akum min salihin, ni ma in zama daga cikin salihai. Babu wani abu daga cikin irin ibada wacce ake bautawa Allah ta'ala da ita, ake marbiyayya da ita, wacce idan mutum ya mutu zai yi ladama ya dawo duniya ya yi in banda sadaka. Ya kamata ka yi tun da lafiyarka, tun da ranka. Wamfikumi ma razaqanakum min qabli an yati yawmun la bay'un fihi wa la kullatin wa la shafa'a, ku ciyar da abin da ya kasance na arzuta ku da shi tun kafin ranar da za ta zo. Siffata shi ne la bay'un, babu saye da sayarwa, wa la kulla, babu wani idan sani ko soyayya ko ƙauna da za ta amfane ka, babu wannan. Ba aboki, babu wani ɗan uwa da zai taimaka maka, wala shafa'a, kuma ba wanda zai cece ka. Tun wuri ka yi sadaka, ka ciyar da abin da Allah ya arzuta ka da shi kafin wannan rana. Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu, kuma wani abin farin cikin duk fa abin da ka bayar Allah ta'ala sai ya mayar maka da wannan. Ba wai ya mayar maka da shi daidai wa daidai, a'a, ninka ma zai yi alalace 700. Masal ladina yunfiquna amwalahum fi sabili kama sal habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atuha wa la yuzaibu liman insha Allah wa sin ali. Manoma sun sani cewa ƙwayar gero in ka sa ta a ƙasa ɗaya zai fito, amma kuma ƙila bayan sati biyu in ka koma ko uku sai ka sai ka tara ya zama goma ya haihu. Sannan kuma kowanne kuma ije ya yi kai, kowace zanganiya a lalace a samu ƙwaya ɗari, ƙwaya ɗari 700 kenan. To ban dama wani yakan ba shakka ya ma faka a zanganiya ɗaya sai a samu ƙwaya 1000, sai a samu ƙwaya 2000 ma wata zanganiya. Kuma sannan wala yuzaibu liman yasha, wannan kowa da kowa ne, wanda kuma ya zama niyyarsa ta fi ƙarfi to shi kenan, shi kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya ƙara masa da wani kuma ƙarin daban fiye da wannan 700 ɗin. Saboda haka shi akwai hadisi da dama akan irin wannan diski wato na ciyarwa dinnan na goma gade zancin dama sallar idi wancan hadisi wanda muka fada wanda yace za a yi azumi a ranar arfa annabi sallallahu alaihi wasallama ingantaccen hadisi yace wanda yayi azumin ranar arfa ran 9 ga watan zulhijja Allah ta'ala ya gafarta masa dukkan zunubansa wanda ya dauka a shekarar da ta wuce da kuma shekarar da za ta zo wace yake ciki kenan Allah ya gafarta masa so daga wannan ba karamar farala ce ba saboda haka ashe wanda bai samu damar zuwa aikin hajji ba kamar yadda muka taba wani shiri shi ma insha Allah zamu zo mu irin sa Allah ta'ala yana ya bashi ladan aikin hajji din yana zaune a gida bai ji ko ina ba ai su ma masu zuwa aikin hajjin ai su ma gafarta zunuban su ake shine kololuwar abin da suke samu to kai ma idan kai azumi guda ɗaya na ranar arfa kawai Allah ta'ala zai gafar dukkan zunubanka na shekarar da ta wuce da kuma shekara ne zuwa in ba rama kai to kuma har yanzu ga sallar idi nan kar a dauke ta da wasa sha'ira ce ta addinin musulunci in ta sallan nan ba ta zama ita ce sanadiyar tsirar ko azumin ko zafar ko hajjin ba wa'annan din kowanne ɗaya yana iya kai ka ga rahamar Allah da aljannar Allah da yardar Allah kowanne ɗaya daga cikin sha'ira ta musulunci za mu zo mu yi magana mu faɗaɗa ta don a gane me ye sha'ira nan ma ta musuluncin nan kowanne ɗaya ba wai sai lalle wai ko sallah ko abin a'a in har kare ya zama sanadiyar samun gafara da shiga aljanna da godiya ga Allah ga wanda ya taimaka kare to sha'ira ce wannan ina kuma wanda ya taimaka wa dan adam kullum sha ɗaya ne da muka da shi ne ka zama wato ka tabbata ka ci gaba da ayyuka salihai ɗinnan ba wai sai lalle a wa'annan ranaku guda goma ba wa'annan abubuwa dama duk ana nema ka yi a kowane wata a kowace rana a kowane lokaci amma Allah subhanahu wa ta'ala ya fi so ka yi su a cikin wa'annan ranakun guda goma kawai saboda haka ashe ayyukan alkhairi ba su da iyaka ayyuka salihai ba su da iyaka duk abin da ya kasance na kirki ne wannan aiki na sai hatta kalma da za ka faɗa kyakkyawa ga mutane wannan aiki ne na alkhairi don saboda ka hana harshenka ko bakinka ya cutar da wani so daga wanda ya kasance ya ci gaba ya tabbata a irin wa'annan ayyuka na nagarta bayan wucewar wa'annan kwanaki guda goma wannan ita ce shaida cewa Allah subhanahu wata'ala ya karɓo wa'annan ayyukan da ya yi a cikin wa'annan kwanaki guda goma kwanaki guda goma to abu na ƙarshe wanda za mu kawo na sha biyu ɗin asabata shi ne kamar wato daman na sha ɗaya wato na sha biyu shi ne addu'a ita ma aiki ne wanda ya kasance salihi ka roƙi Allah ya biya ma buƙatarka wannan aiki ne managarci wanda ake so ka afkar da shi a cikin wayannan kwanaki guda goma. Idan ya kasance a wayansu kwanakin masu alfarma ko rani ko kodarare baka yi muwafaqar Allah ya karbi abin da ka roke shi ba saboda wani dalili wanda shi ya sani miwa a wannan sai ga Allah ta'ala ya amsa mu duka cewa Allah ta'ala umarni yayi har da yin narko idan baka yin addu'a to ka san addu'a ita ma abin da Allah ta'ala yake so ne ka roke shi cewa ku mutane ku fakire ne wallahi wal gani Allah shine mawadaci saboda haka Allah subhanahu wataala yana cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yana cewa ku roke ni zan amsa muku ku roke ni zan amsa muku kana ganin shi yanzu Allah subhanahu wataala wanda ya halicci sammai da kasai da duniya da lahira da aljanna da wuta wanda ya aika manzannin nan wanda ya aika ya sako littattafan nan ubangijin mala'iku duk abin da idan ka ya gani ko kunnen ka ya ji ko zuciyar ka ta riya Allah ne ya yi shi ba wani mahaluki wanda yayi daya daga cikin su kuma ba wani mahaluki da ya isa ya gusar da wannan abu ayoyi na karantawa da ayatul kauni duk abin da kake gani da duk abin da ka tuna Allah ne ya yi shi ba wanda ya taba cewa shine yayi anya kana ga yanzu wannan zai yi alƙawari kuma bai cika ba bayan ya ce inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah baya saba alƙawari wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wajibi ne akan mu muka saka inji Allah subhanahu wataala sai mun taimaka wa mu'mine kazalika nunjil mu'mine haka nan muke tsirarwa da mu'mine saboda ka in kaga cewar kai ka roki shi bai amsa to wannan kuma daga wajenka ne ba daga wajen sa shi dai yayi alƙawari in ka roke shi zai amsa yan adam in ka roke su fishi suke da kai su rufe kofar su su daure fuska su kore ka gidajen su sun gaggarke da masu gadi da kannuka da waye ne da sojoji da yan sanda waɗansu masu hali shi ko Allah subhanahu wataala kofar sa a buɗe take kiranka yake ka zo ka shiga saboda ka astajilukum amma idan duk da wannan sakkowa da yayi da nuna maka wannan falalar sai ka ki ka roke shi kake kaiwa kukanka wajen wani ba shi ba to Allah ta'ala ya ce to kai girman kai kenan innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakirin duk wanda ya kasance yayi girman kai an ibadati gaban ibadata ita ce addu'a ya roke ni na amsa masa to zai shiga wutar jahannama dakirin a kaskance tunda rashin yin addu'a zai kai mutum wutar jahannama to babu shakka roƙan Allah da yin addu'a shi ma aiki ne wanda ya kasance salihi daga cikin irin abubuwan da ake samun aljanna da su ake samun dukkan bukatu na duniya da lahira shine akwai sallah akwai Muhammad bin Dastawihi Dastawihi yace na gani a littafin Imam Shafi rubutun hannunsa kuma rubutun hannun Imam Shafi yake cewa salatul haja ya alfi haja sallarin biyan bukata amma biyan bukata dubu in kana da bukata dubu in kai wannan sallar ka roki Allah subhanahu wataala gaba daya ka kafin su zai baka sai dai idan baka yarda cewa Allah ta'ala idan yi alƙawari baya saba ba baka yarda ya iska ba baka yarda taskar komai a hannunsa take ba komai roki nasa ne taskar sa ne wa in min shay'in illa indana kaza'imu babu wani abu sai akwai taskokin sa ba taska daya ba sai akwai taska taska wannan abu kowanne iri ne a gurin mu wa man nazilu illa bi qadarin ma'lum ba ma sako da shi sai da gurgudu sananni ba za mu ba da shi yawa ba za mu ba da shi kadan ba ba za mu ba da shi ikin amfani ba ko mu ba da shi amfanin sai yawa ko ya cutar ba sallah ce raka'a biyu kamar yadda na Abul Qasim Al-Hakim ya bayyana cewa sallah ce raka'a biyu raka'ar farko Fatiha daya kulliya ayyuhal kafiruna kafa goma raka'a ta biyu Fatiha daya kul huwallahu goma bayan idan da sallah ayi sajjada ayi salatin annabi sallallahu alaihi wasallama goma a cikin wannan sajjada din sannan ayi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali azim goma sannan ayi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar goma sannan sai ka roki Allah subhanahu wa ta'ala bukatun naka akwai wanda daga cikin bayin Allah wanda sananne ne shi ma wanda yayi atu guda dubu kai ma idan kai Allah subhanahu wataala zai maka saboda duk shi din ne dai guda daya kuma duk ubangijin ku daya ne da kai da kowa duk ubangijin ku guda daya ne ba ku da wani ubangiji sai shi in kaga ka sha wahala ka fada cikin bala'i da masifa shi ka bari wani mai yawa wani zai rika cewa ai na ga waɗanda su ba musulmi ba suna cin wadata suna yin abin da suka dama waye ga maka cewa suna abin da suka dama na farko dai a cikin bakin ciki da damuwa suke a koda wannan lokaci na biyu kuma kai musulmi dan gatan Allah ne mukusancin Allah ne Allah subhanahu wataala ya sanya arzikinka na duniya da lahira a cikin wannan addinin naka na musulunci komai yana ci kullun sai da fi jokil fara saboda haka idan ka bar wannan ka bar addinin musulunci ka bar koyarwar musulunci to ka bar koyarwar musulunci to ai ka bar Allah din kinan wanda ya sanya abin da zaka samu a duniya da lahira a wannan addinin ne in ka bi addinin naka yadda ya kamata zaka samu fiye da kowa ya bi kafiri banda kai da kai imani da shi saboda haka wannan shine ko da shi abinda za a rika halartowa cewa kar ka kula da abubuwan da Allah yake waɗanda ya kasance ba musulmi bane ko masu sako ne amma suna wata yawa a'a istidraji Allah ta'ala yake musu duk wata dukiya ga baki ɗinta duk wani jin daɗi duk wata ɗaukaka tunda gushewa za ta yi da ita da babu diddin wal akhiratu khairun wa abqa kai ku idan ka bi Allah subhanahu wataala ya sa maka dangana ka san in ka samu shine in baka samu ba shine kuma sannan a ranar lahira kuma har yanzu ga rahama ga aljanna wancan kuwa ko dai dukiyar ta kare ko mukamin ko kai wane ne fa dan kyallan nan na likkafa ne kuma a zo a tona rami abin ne ka duk wahalar da ka shafa da duk karerayin da kai da duk hanyoyin da ka bi da sama da fadin da kai da algus din da yaudare yaudaren da kai da bin hanyoyin haramun waɗanda Allah ta'ala ya haramta don ka tara wannan duk gabaki ɗayansu za su kasance ranar da ka mutu shikenan sai magada ku kai aikin banza ba abinda ka mallaka sai abinda bai fi wannan dan taku din palace din daga wannan katon gidan wannan kaza 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 din gunda za a saka bakin yadda kaurinka yake shine iyakacin fadin gidan da za a saka ka a cikin kabari abin ne ka a tashi shikenan ka an manta da kai kuma can kana fama da azaba ɗayan biyun sai Allah ya taimake ka yadda kai ka samu kwandala ka fara da ita har zuwa ƙarshen duk abin da ka mallaka waɗanda suke motsi da waɗanda ba sa yin motsi sannan kuma Allah ta'ala ba zai saurara maka ba duk abin da kai Allah ta'ala sai ya yi maka sakamakon da ya dace duk wanda ka zalunta sai ya karbi haƙƙinsa daga wajenka in ba ka da abin da za a bashi shi a ɗebo zunubansa kayansa a jibga maka saboda ya kamata mu rika amfani da waɗannan ranaku masu alfarma don saboda samun biyan bukata ta duniya da lahira saboda muna fata Allah ta'ala ya maimaita mana ya ba mu ikon aikata ayyuka na alkhairi salihi a cikin waɗannan ranaku Allah ta'ala ya nufi mu da kawowa waɗansu abubuwan da za su amfani mu saboda ka Allah muna gode maka rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul fakatuna ma ash-shahidin أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين